ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi da cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawar sa ya hada ma wannan masallaci mai tsara albarka a wannan yammaci na ranar lahadi domin ci gaba da karatun mu cikin littafin aqwamul musallin da yau sha biyu ga watan rabiul awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 15 ga watan da watan Satumbar miladiya ta 2024 da ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya kan kuskure na 12 akan ko kuskure na 12 wanda ya malam ya kawo mana a fasali na farko da shi ne malam ya ce alamu da yadi yadahu ba'da istinja'i bil ardi aw al-rasm bis sabu wato rishin ya mutun ya zamanto idan ya wuri bayan gari ko ya kama ruwa idan ya fito zamanto ya wange wannan hannun nashi na abu ko ya zamanto ya goga shi a kasa ya wange da akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama riwaya ta Abi Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza atala qala'a ataytuhu bima'in fi dawrin ina'in min nuhasin aw rikwatin ina'in min jilmin fatanja thumma masaha yadahu 'ala al'aq Abu Huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tafi bayan gari Abu Huraira yana da yi ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ruwa a cikin wato misali kace buta wanda wani kwanan su ne wani buta su ce wanda ake yi ko kace salka wanda ake yi da fata yace sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sanja sai binja ya wanke bukatar shi da ya biya sun ma masa hayar hu alal ard sannan hannun shi na gun sai goga shi a ban kasa a cikin kasa dan menene yake nuna mana wannan cewa kai ne ka shiga bayan gari idan ka huto abin da yafi dacewa shine wannan hannun naka da ka taba ka zanta da shi idan ko ka sanya sabuli ka wanke ko kuma idan ba ka samu sabuli shine ka dauki ka goga shi a kasa saboda kasa tana mai ma gurbin abin da ya shari wato sabuli yau zamu tashi mas'ala ta gaba malamin yace mas'ala ta 13 at-tahanni bi turqi wa mawarid al-dhilli wa dhilli wato irin yadda mutane suke zuwa suna yin bayan gari akan hanya ko kuma a wuraren da mutane suke zuwa daukan ruwa ko kuma wata inuwa da mutane daga ga wasu da su yama wani idan ya zamanto inda suke babu gari da yawa babu mutane da yawa babu gidaje da yawa daga idan ya tashi kowace hanya yana ke zuwa ya yi bayan gari ko kuma ga wata inuwa da mutane suna zama ya ji wannan inuwar ya tukunna ya biya bukatar shi ko kuma wani waje kusa da wato inda suke zuwa daukar ruwa rijiya ce ko kuma wani abu makamancin haka bayan yace wannan kuskure ne bayan yace hada fatahu yakau fihi katiru minan nas wato wannan kuskure ne wanda mutane da yawa suke afkawa cikin shi bayan yace fatajid فنجد أنهم يتغوّقون في قارعة الطريق وموارد الناس فتذكت المتاني ديوة ونياهوتوين بيان بقات الشيء أكام حينيا كمتاني لعل الدرني ياهوتو باب قواتو إليه لون أكام حينيا متاني بيان بقات الشيء بوكما آآ ولي وجيني إن متاني سكي غنقنا واجو من نوكم هو وصد وطريش يسجي كجيكا يبايان غريعنا bana yace wa zillihim ko kuma abin da ya shafi inuwar su kai ne ga wata inuwa mutane suna zama daddare ka gani daddare yayi kada idan wurin kaje ka biya bukatarka ka bada musu inuwa ko kuma ba kowa ka je kai wannan biyan bukatar naka a wannan inuwa bane ce wa kazalika fil fujri wa huwa sukunin jin duka wannan yana mana nuni cewa bai dacewa mutum musulmi a same ka kana zuwa wurin da mutane suke zama ko kan hanyar mutane ka rinka zuwa kana yin bayan gari domin ka bada wannan hanya bar ma akwai hali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam an zalik nabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan fa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu hadisi ya zo daga mu'adh bin jabal yarda Allah ta tabbata a gare shi fara yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqul mala'in thalatha wa tukuyuran wato ababan inuwa guda uku ababan inuwa guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji tsoron su abu da wuri yake albaradu fi mawarid wa qari'atu tariq wa dhil abu da wuri yake albaradu fi mawarid wato mutum ya je yi bayan gari a wajen da mutane suke daukan ruwa misali rijiya ce ne kusa da rijiya kai kaje ka tsuhun na kai bayan gari kaga ka cutar da masu wannan daukan ruwan wani idan ya zo ba zai iya daukan wannan ruwa ya je ya sha ba ko kuma masu zuwa indin tafki suna daukan ruwa wanda shi suke sha kaje ka yi musayi ko kuma kaje ka yi bayan gari a wannan wuri annabi ya ce wa kari a tubari da kuma kan hanya a samu mutum yana yin bayan gari a kan hanya yace wa zil da kuma inuwa da mutane wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana koratar da mu da mu ji tsoron wato wannan ababe wanda suke sai sabbaba ma mutum al'ajje shi ne ce ittaqul bala'in as-salat mu ji tsoron ababan inuwa guda uku sai an bada mana wannan laifi shine kai bayan gari kan hanya ko wajen inda mutane suke daukar ruwa ko kuma inuwar mutane a wata ruwaya ta Abi Huraira رضي الله عنه يقول لك تبدا غريش يجي جوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن لما يكن ان لم يجي لها من شان الله تبدا غريش يجي اتقوا اللعانين ان صلى الله عليه وسلم يجي جوا قيسوا من سيموا قدامي قالوا صحابه صلى الله عليه وسلم يجي ومن لعاناني يا رسول الله يا رسول الله ونين سيموا قدامي منين ومن سيموا قدامي annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake musu alladhi yatahalla bi tariqin nasi aw yadhiyya dukkan mutumin da yake zuwa yayi bayan gari akan hanyar mutane aw yadhiyhim ko kuma a irin wasu inda suke zama to inda suke zama ka je ka musu bayan gari ka dauka da musu wannan duk lokacin da suka zo suka ce wani Allah dini ma wanda yake kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira da bika wani Allah wanda ran wanda yake kaza za ka ji shi yasa yana daga cikin dabi'a ta musulmi duk inda ka san abu wanda zai cutar da al'umma ya sabbaba maka wata tsinuwa ko kuma mutane musulmi su rinka ma Allah wani abinda aka fi so ga mutum musulmi shine ya nisanci dukkan irin wannan abu ba sai yin bayan gari ba da Allah ko wasu da shara kai ne kan hanyar mutane da suke wucewa ko kuma kai inuwar suka zo ka zubda musu shara kaga bai dace ba ko kuma ka zo ka zuba musu wani abu ne wanda zai cutar da su su kasa bin wannan hanya ko kuma su kasa zama a wannan inuwa duk lokacin da suka zo suka tsine maka akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ta bika imam al-qattabi yake cewa ittaqul la'anaini yuridu al-amrayni al-jalibaini lil-la'ni al-amilaini an-naji alayhi wad-da'ina ilayhi wato da ake cewa ku yi tsoron ababan inuwa guda biyu wato ana nufin cewa al'amarin da wato zai janyo maka a tsine maka zai janyo ma a tsine ma wani al'amari ne shine ka je ka aikata wannan abu akan hanyar mutane ko kuma a inuwa yace wa zalika saboda anna man fa'alaha lu'ina wa shutima dukkan mutumin da yazo ya aikata irin wannan abu zaka gani a zo a yi ta zagi zabe shi a zo a yi ta la'anta shi tabbas wannan ziyawa saboda ka zo ka cutar da su a wuri wuri ne suna zauwa suna hutawa ka zo ka yi musu wannan kazanta a wannan wuri dole idan sun zo su tsine maka yace falan ma sara sababan lidhalika udiba ilayhi malbi'i fa ka'anna fa kana ka'annahu man la'ana wato saboda la'antar da za a maka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ma yayi kira ababan cewa ababan tsinuwa muyi tsoron tsinuwa guda wato shi malai fasabi yana mana sharhi wato wannan hadisi malai cewa kar ya kunu la'ana aidan bi ma'ana al-mal'un fa'ilan bi ma'ana maf'ul والملاعن مواضع اللعن وموارد الترب الماء او احدهما مور والظل هنا يريد به مستظل الناس الذي اتخذه مقيلا ومناقا ينزلونه وليس كل ظل يحرم الخطور للحاجه تحته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته تحت حايش من نخل والحايش لا محاله للظل وانما ورد النهي an zillin fi zilli yakunu ma awalan linnasi manzilan lahu to malai yake cewa da ake cewa kada kai kai bayan gari a inuwar mutane ba inuwa ake ni inuwar da mutane za su zauna a ciki zil sadi kai ne a cikin daji kaga ni ai zaka nemi wani waje inda zaka fake zaka moye ko bayan wani kice ko bayan wani da Allah abin yana da inuwa to amma dan kaga ni inuwa ce amma ba ta zama ba saboda cikin daji kake babu mutanen da suke zauwa nan su zo su zauna zaka gani kuma alamun cewa wannan inuwa ana zama a ita ko kuma ba a zama a ita kuma da yake dukkan inuwar da ta kasance mutane suna zama a ita bari ka aikata irin wannan aiki shine zai yi maka inuwa duk lokacin da suka zo suka ga wannan abu to za su kime maka idan kuma malamai suke cewa ko da a daji ne ka huta idan san samu ne zaka biya bukatar ka abin da yake shine ka karka kasa ka yi rani yanda in ka ila ne ka binne in ka ila sai ka binne yanda koda akan kadari wasu mata ya za su zo wajen su ga inuwa ce suna so su zauna wannan abun ba zai cutar da su ba sun iya zama da wannan shine abin da malamai suka karanta akan wannan wannan shine kuskure na 13 da wannan ya kawo mana a cikin wannan fasali shine mutum ya je ya biya bukata shi akan hanya ko kuma kan inuwar mutane ko kuma wajen da suke zuwa daukan ruwa wannan yana janyo wa mutum mene shine zan yi musu tsinuwa ko kuma zagi kuma tabbas idan suka tsine maka ka shiga hakkin su ne a nusa ba alaihi wasallam ya ce za ta bi ka Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu sai ma yake cewa saniyan abu na biyu shine afa'un biha idafu wato wasu kusakure wanda ke da kai sabani a ciki wannan na baya wanda muka gani ga baki ne duka malam ya kawo mana babu sabanin malamai a ciki to akwai guda wanda malam zai ambata mana anan wanda shi kuma akwai sabanin malamai a ciki shine mene malam yace istiqbalul qiblat wa istiqbaluha bi dha'idin aw bawli wato shine mutun lokacin da zaka yi zaka biya bukatar ka gaban zaka yi gusari ne ko kuma zaka yi bawwali ne shine ka fuskanci al-qibla ko kuma ka ba ma al-qibla baya to zan mu zo mu gani wannan matsala ce wanda ke da kai sabani ka dan a wajen malamai amma zan mu zo mu gani wata magana ce ta firin jayi sai malam yace istiqbalul qibla واستدبارها في الخلاء او الفضاء بظاهر او بول لا يجوز لحديث ابي ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بظاهر ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا فقال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مواحيد قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله أما في المراحل فاختلف العلماء في حكم ذلك فذهب الجمهور إلى زوال استقبال القبلة واستدبارها في بنيان واحتجوا في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما بيت أقصى فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ولا يجي وانا مسألة تمثية فسنجع الكبلة وكما يبات بايا وجند زيد يا وكاتش تبولي جهوكما بدي شهبا ينجي في حالة عزم المسلمين musulunci muka ce hatta da mene hatta da yanda zaka je ka biya bukatar ka ya karanta daga yanda zaka yi ya tabbata hadisin abi ayyub al-ansari yadda Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ataytumul ghaida duk lokacin da kuka sai da ku yi bayan gari annabi yace fala tastaqbilu al-qiblata bi ghaidin to kada ku fuskanci al-qibla da ba'idin lokacin da kuke yin bayan garu yace wala tasdiruha haka kada ku ba ma al-jumla baya annan sai yace wala kin sharriku aw darri sai dai ku kalli gabas ko kuma ku kalli yamma inna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana karantar da mu cewa duk lokacin da ka zo zakariya bukatanka kada ka kalli al-jumla mu anan al-jumla mu ina ce gabas ce to anan kaga annabi da yace sharriku idan ka ce sharq ina ne sharq gabas ce sharq garbu kuma yamma ce dunan yana magana ne da suwa da mutanen Madina saboda Madina tana arewacin Makka kene idan za a yi sallah ina za a kalla kusa ma ake kallo a Madina idan za a yi sallah al-qibla tana kusa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasu duk lokacin da zaka biya bukata kada ka kalli al-qibla kuma kada ka gabata baya sai dai ka kalli ina ka kalli gabas ko kuma yamma to kuma mu nan da al-qiblan mu take gabas kenan sai dai ka kai bi ne kada ka kalli gabas kada ka kalli yamma sai dai ka juya ina kusun ko arewa to wannan shine hadisin yake karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadi saboda ita ka'aba al-qiblan musulmai abu ne mai daraja abinda kake darajtawa kake kallo yayin da zaka yi sallaka kake kallo yayin da zaka yi arwalla kake kallo yayin da zaka yi yanka kai hatta daga cikin ladubba na addu'a malamin suka ce yana da kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai yana fuskanta al-qibla ka daga hannu ka fuskanci al-qibla duk abinda kake darajta shi ba a to kuma lokacin da zaka yi wani abu wanda yake na kaskanci wato ka fuskanci wannan abu to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadi cewa duk lokacin da zaka yi bayan gari ko zaka yi bawwali kada ka fuskanci al-qibla kuma kada ka bata baya abinda ake so ko ka kalli amunan gare ne ka kalli gusun ko ka kalli na ko ka kalli arewa ina wannan shine karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan kuma ta ba karatun da ya gabata mun gani cewa irin masallatayya na Saudiya irin bandakunan da ake yi sawa da cikin masallaci hatta da cikin gidaje da yawa da kan zaka je ka samu ban daki wanda idan ka zo ka tukunna zaka biya bukata zaka kalli al-qibla din yanda ake sai an juya shi bai kalli ba al-qibla iya ban dakin da nan shigari ne ban dan nayi ta mura'a cikin wannan nayi ta bibiya ko da za a iya samu amma ni ban taba gani ba kuma duk wanda ya dani zai tabbatar ma da wannan sawabu na masallaci ne ko kuma na gidaje ne da ake sanke al-hazai ko kuma na gidajen mutane ne zaka gani da wuya ka samu ban daki wanda idan ka tuna zaka biya bukata yana kallon al-qibla kana kallon al-qibla sai ne ka kalli bangaren gabas ko kuma bangaren yamma da ke tsucin al-qibla ta tana ku idan wannan ita ce asali hanyar da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to wani marwayin hadisin Abu Huraira Abu Ayyub yake cewa fa qadimna ash-sham wani lokaci sai muka je garin Sham yace fa wajadna mawahida fa ibuniyat mustaqbil al-qibla sai suka samu wato irin ban daki da aka gina duka a garin duk a garin inda suka je an gina su ne suna kallon al-qibla yace fa nanharifu anha wa nastaghfiru Allah idan muka zo zamu biya bukatun mu sai mu dan in muka tsuna sai mu karkace haka yanda dai bai baka fuskanci ba al-qibla sai dan in suka wuce shi da istighfari suna neman gafara a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk da malam sai kawo mana yace wa amma fil marahili fahtalafa al-ulama a cikin abin da ya shafi irin bayan gari cikin gidaje da ake gina ban daki to malamai sun samu sabai suka wasu daga cikin malamai da yawa suka ce ba laifi idan a cikin gini ne misali ban dakin an yi shi gini ne haka daga ganga ta gari suka ce ba laifi kana iya ka fuskanta suka yi istidlali da hadisin Abdullahi da Umar da shi suka kawo hujja hadisin Abdullahi da Umar yake cewa raqitu yawman bait Hafsa Abdullahi da Umar yake cewa wata rana ya hau ta manzuro a gidan Hafsa Hafsa ɗan uwar shi ce kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wata rana ya hau tsoro ko dan gyaran abin da ya shafi rihi ko wani abu makamancin haka yace fara'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ala hajatihi mustaqbil ash-sham mustaqbil al-qibla sai sun kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ayana biyan buƙatar shi kina a magirwai yana fuskantar garin Sham ya ba ma al-qibla baya
garin Sham yana shi shi ma arewacin Madina. Inna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli arewa ya ba ma gusun baya, inda muka ce alqiblar Madina ina ce gusun ce. To malamai ne suka ce da wannan hadisin na Abdullahi dan Umar da shi suka kawo hujjar cewa ai idan a irin gidaje ne to ba laifi ka iya fuskanta ko kuma gaba da baya, saboda ai Abdullahi dan Umar ya tsin kayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma alqibla baya alhali ya zo hali. Sai ma da yake cewa wa zahaba qa'ibatun ukhra ila anna umuman nahyi fi hadisi ayyi ayyub la yukhassisuhu bi ruhu fi hadisi ibn Umar, cewa hanin da yazo a wancan hadisi na farko da muka karanta cewa kada a fuskanci alqibla. Malamai suka ce ai dai kin fanci aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan hadisi, tunda wannan Abdullahi dan Umar annabi sun kayo annabi ne yayi. Sai malamai suka ce dai annal fi'ila bil'anna fi'ilahu alqas la yu'alu qawluhu al'am, saboda magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam aiki na annabi wanda ya kai da shi baya cin karo da magana wacce ya gani ma al'umma. Annabi ne ya zo ya ce kada a yi kaza, sai aka ga wani daga cikin sahabbai ya gan shi ya aikata kaza, to wannan man aikin shi bai kore cewa ba yanzu ya halatta aikata, saboda akwai wasu ayyuka da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nashi ne shi kadai. Yanzu misali kamar mutum ya aure manzon Allah mata nawa gare shi, mata 11, da ya mutu ya bar mata 9, to yanzu ya halatta wani ya aure mai sama da 4, kaga wannan ya ke banta gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka akwai wasu ayyuka wanda khususiyya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai malamai suka ce ai aikin shi da aka gane shi yayi ba ya hudo ba kuma ya bayyana ma jama'a gaba daya, tunda abin da ya bayyana ma jama'a ne ne cewa kada a fuskanci alqibla ko a bada baya. To shi ne suka ce ai baya cin karo da wannan, saboda an illa anna yadulla dalilan ala annahu arada al-ibtida'a bihi bi zalika wa illa kana khasun bihi, yace sai dai a ce Abdullahi dan Umar ya da yake kai shi ya ne ba yi koyi da manzon Allah da ya haka dai, amma dai kun sabani wannan cewa ne wannan abu ya kai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa yaf'alu wa kayfa yakunu arada al-ibtida' wa yaf'aluhu fi makanin la yaqal alayhi fihi ahad, sannan kuma wannan aikin da annabi ya aikata kaga a maji waya ne shi kai babu wanda ya gani, shi ma Abdullahi dan Umar ya ne ne haka ya gani, sai da ya hauso kadari ne haka ya tsinkaye shi kene inda ana so a fuskanta, da kenan manzo Allah ko wani ya bayyana ma al'umma to yanzu ba laifi idan a gidaje ne a fuskanta ko kuma a bata baya. Sai malai yace ki kauli Jabir, saboda hadisi ya zo daga Jabir ya za Allah ta tabbata a gare shi da annabi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil ruqibata bi bawlin fara'aytuhu qabla an yuqbada bi 'amin yastaqbiluha falau qulna bi anna fi'lahu mulzamun lana la asbaha al-amru mubahun bil bunyan wa ghayruhu wa la qimata li tafriqi yawm al-fi'l fi hadith Jabir. Bale yake cewa abin da yake na gaskiya wal haqqul ladhi nabi, abin da yake na gaskiya huwa anna fi'luhu khasun, shine aikin nan da aka tsangaya annabi ya aikata shi wannan yake bandare shi, amma mu kuma abin da ya wahi mana shi zan yi wato aiki da shi. Daga cikin malamai Ibn al-Arabi yake cewa wal muqtar, abin da yake zafaffe wallahu al-muwaffaq, Allah shine abin da ya mana gamda kaza, annahu la yujiz istiqbalu istiqbalu wala tadiba fi sahara'i wala fi dunya, yake cewa abin da ya fi dacewa shine bai halatta mutum ya fuskanta al-qibla ko kuma ya ba ta baya, sawa'un a cikin daji kake ko cikin sahara kake ko kuma a cikin gidaje kake. Yace da anna idza nazarna ila al-ma'ani fa qad bayyana anna hurmatun lil-qibla, idan muka duba ma'anai saboda bi saboda ai ma'anai dan a girmama al-hurmat ka'aba al-hurmat al-qibla, shi yasa aka ce kada a fuskance ta da biyan bukata kada a ba ta baya. Yace wala yaqtalu fil baliyati fis sahara wa idza nazarna ila al ahadith fa inna hadith abi ayyub aam fi kulli mawdi, yace wannan kuma bai ke banda ba a ce sai a cikin dayi ne guriri inda ba kowa ne zaka iya fuskanta ce baka fuskanci ba alƙibla, alƙibla a duk inda kake alƙibla ce sawa'un da ka tanga ko babu ka tanga, wannan masallaci ba a gina bai kuma idan zan yi sallah ina muke kallo alƙibla da muke kallo saboda ita ce dai alƙibla haka kuma idan ka shiga ban daki kada ka fuskanci alƙibla lokacin da zaka biya buƙatarka yace saboda dalilin da yazo daga cikin hadisin Abi Ayyub al-Ansari yace sannan kuma akwai wasu auju akwai wasu hanyoyi ko kuma mu ce fuska guda hudu wanda take ƙara nuna mana wannan hadisin abin da yake cancanta shine kada mutum ya fuskanci alƙibla kuma kada ya bata baya yace abu na farko annahu qawlu wa hadani bil ilani la mu'aradat bayna al-qawli wal fi'l abu na farko hadisin da ya mana hali wata ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin wancan kuma aiki ne aka ga manzon Allah yayi shi kuma idan wada ta zo da manzon Allah ita ake gabatarwa akan aiki saboda aiki na shi kana ruwa yake mantar shi amma fada kuma da ya fadi mana da zuwa yake da almu yake gabake da yace abu na biyu annal fi'l la sighata lahu inma huwa hikayatu halin wa hikayatul ahwal mu'arradatun lil a'mali wal asbab wal aqwali wa la muhtamala fiha min dhalika yace a dalili na biyu kuma da zan mu fahimta aikin da aka ga annabi yayi haka yawa ne aka yi cewa an ganshi a wani hala yana yin kaza to ba sani ba ita kuma irin a ce an ga wani ya aikata kaza a wani waje tana yawa yana da wani dalili ko kuma yana da wani sababi misali zaman tahiya na ƙarshe idan aka zo yaya mutum yake ma kawaci wani irin zama yake at-tawarru ya sanyo a na ƙarshe ya sanyo kawaci can ya zauna a saman dubarai haka nan zai zauna to sai kai ne kawai ka take ka karantar da mutane misali an yi sifatu sala an koya ma mutane wannan sai aka zo sallah kuma aka zanka ba kai ba wannan zama kuma ka tashi sai a ce wani to ka koya mana kaza kuma ya haka ba kai ba yanin tana yi wa yana da wani ujiri da Allah ko kawai shi take ciwo bai iya yin haka nan ko to shi ne suka ce hikaya ta wani aiki da aka haka yi da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani ujiri wanda ya sa ya aikata wannan abu wanda ba a sani ba tunda ai din kayo shi ne yake yi idan kaga wannan yana nuna cewa wancan dai hanin dai da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan shi zamu dauka yace abu na uku annal qawl shar'un mubtada wa fi'lun al wa fi'luhu aladun wa shar'un qaddamun ala al hal yace al qawl wada da manzo Allah yayi yace kada ku fuskanci al qibla kada ku bata baya wajen biyan bukata abu ne na shari'a ya gayi mana shi kuma abu na aiki abinda zaka aikata asalin shi ya koma daga mene daga al'ada al'ada ce kake aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza idan kaga baka aikata ba kaza a asali to shari'a ce ta hana ka ko kuma wani abu makamancin idan zai koma al'ada idan wannan abu na uku malamai suka ce sannan kuma abu na hudu suka ce anna hadha al-fi'l law kana shar'an lima tasattara bihi da a ce wannan aikin da aka tuntaye annabi ya kamle ya ba ma al-qibla baya aban dai da a ce shari'a ce dole mutane su sani ai annabi ba ya koyi ba shi kadai ya rinka haka ne ko ba haka kenan da dole zai zo ya bayyana ma mutane saboda shari'a ce ta musulunci to shi yasa malamai suka ce kamar shaykhu al-islam ibn taymiya abin da yake zababbe shine duk inda ka samu kanka tsawon a cikin majiwaya ko kuma a daji abin da yake shine kada ka saki ka fuskanci alƙibla lokacin da zaka yi bayan gari ko kuma zaka yi bawali haka kuma kada ka bada baya sai dai ka juya ka kalli inda ba alƙibla ba idan kuma ka samu kanka inda ba makawa sai alƙibla zaka kalla to sai kai irin na Abi Ayyub al-Ansari da suka kai ta ya jike yi sai su karkata idan sun mutu sai su yi sai su yi istighfari su nema Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu idan wannan matsala ita ce da malamin ya kawo mana wannan ke da kai tsakani a wajen malamai da fatan an fahimta to nan muka zo karshen wato wannan fasali da malamin ya kawo mana kan kusakurai da ake aikatawa game da abin da ya shafi wato biyan bukata sawan abin da ya shafi hutsari ko zuwa bayan gari sai malamin ya ce a fa'uhu inda rudo wato kusakuran da ake aikatawa a wajen arwalla idan aka ce arwalla a shari'ar musulunci ita ce wanke wato tun daga hannaye da huska ko kuma ka ce wanke wasu gaɓoɓi wanda shari'ar musulunci ta keɓance su tare da abin da ya shafi wato niyya, idan ake ce ma arwala. Sai ma da yace awwalan aqwa'un la khilafa fiha, abin da wuri ko shine kuskuren da ake yi wajen arwala wanda babu sabani, kuskure ne a wajen malam. Awwalan da farko yace at-talaffuz bin niyya, shine yin talaffuzi da niyya, furta niyya. Kazo zaka yi arwala shine ka furta niyya, kace da waytun wuduwa, wannan kuskure. Ita niyya a ina ake yin ta? Niyya a zuciya ake yin ta, niyya a zuciya ake yin ta. Niyya ba a yin lafazi da niyya, hatta a sallah ko kuma wani abu da kuma mutane wasu suna yin kuskuren wannan. Mutum ya zo sallah kabira, na waytu adatu salatil maqruda, wai na yi niyya zan kawo da sallah wadda take ta farilla, wani kaji hayyana ma'ali imam tare da lima. To kaga wannan duka abu ne wanda kirkire ne wanda muka kawo ma kanmu. Shari'ar musulunci abinda ta sa maka na niyya shine kudurcewa a zuciyarka. Kai da ka tashi zaka yi arwala, da wani zai tambaye ka wani ne zaka yi, wani ne wai zaka yi, ka dauko buda zaka ce mishi arwala zai. To kaga ni tuntuni niyyar zaka ta kula, tuntuni ka kula niyya, zaka zo masallaci wani ne zaka yi, zai yi sallah. To duka shari'ar musulunci gabaki daya babu inda ya zo za a yin lafazi da niyya, sai wurare wurare wanda shari'a ce ta koyar da mu, shi ne lokacin da zaka yi harama da haihi ko kuma lokacin da zaka yi harama da umara. Shi ma ya ne zaka yi shari'a da ta karantar da mu, zaka ce Allahumma labbaika Allahumma hajjan, ko ka ce labbaika Allahumma umratan. Idan zaka gama haihi da umara kuma labbaika Allahumma umratan wa hajja, lokacin nan ne zaka furta. Amma duk wata ibada, duk wata ibada da zaka yi ba inda aka ce sai ka yi niyya, ba inda aka ce sai ka yi lafazi da niyya, niyyarka a cikin zuciya take. Yayin daga lokacin da kai hunkura ka tashi zaka je ka aika wannan abun, ya shaka karma niyya. Sallah ce ka zo, daga lokacin da kai haka zaka yi kabbara, da kai shiga sahu ma ka san me da kai. Wani ya taba yin kabbara dai ya mance cewa a za a yi isha ya yi niyya asuba, ko kuma ya ce asuba ce za a yi, kaga isha za a yi, ka san isha ce za a yi. To shi yasa yana daga cikin kuskure da mutane suke aikatawa shine yin talaffuzi da abin da ya shafi niyya. Malam yace wa niyya mahalluha al-qalb, niyya wurin ta shine zuciya. Wa hiya min furudin lati la yasifu shay'un illa biha, yana daga cikin kuma abubuwa na farilloli wanda baya inganta, farilla ka ba ta inganta sai da niyya. In dai abu ibada ne, to idan ba kai ba niyya bai inganta. Duk da ni kai ne ka zo, da ka zo masallaci baka kudar ce ba, to kai kabbara, ko ka zo ne yana sallah ka tashi ka kai kabbara, ba kai ba niyya ko wata sallah ce ba, to yana da ne shi mu ko ka yi sallah, sallan nan dai to nayi, kai ne ka shigo masallaci dan mu yi isha, sai ka yi kabbara da niyyar sallah la'asar, isha ka tayi ba ta yi ba, saboda wata niyya kai da niyyar la'asar. To dole niyyar ka sai ta kasance a cikin zuciya ta wannan sallah da zan aikata sallah ka zai, sallah ka zai, ko kuma wannan abu da zan aikata abu ka zai. Ita niyya dukkan ibada ce sai da niyya, amma wani abu na al'ada shine ba sai da niyya ba za ka yi. Wani abu na haƙƙi shi ma ba ni da niyya ba kana iya ka yi shi kuma yayi. Misali shi ne biyan bashi, kai ne wani yana bin ka bashi ne ka, da ka zo ka bashi daman ya yi wata biyu yana bin, sai ka ce kai kawo mai yi ba niyya, kaga shi bai ba, sai a zai rike darmaniyyar ka in ya so ni na amsa kuɗi na, ko ba kai wani niyya ba. To niyya a ciki asali ne a cikin ibada. Bala yake kuma wala yi yi talaffu biya, bai halatta ka zo ka furta ta a baki, ka zo ka ce da waytu wudu'a, ko kuma na waytu adatu salati maqruda, ko na waytu kaza, ko na waytu kaza. Wannan duka bai dacewa, saboda shari'a ba ta karanta ba, saboda mene? Bala yake da annahu lam yunqal an nabi sallallahu alaihi wa sallam wala an ashabihi at-talaffu biha la hadithun wala da'ifun sahihun wala da'ifun wala a'immatul arba'a. Ijmalin yake saboda ba a haka yi su ba,
daga malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ko daya sahihi ko da kifi ma ba a kai dole cewa annabi ya ce idan zaka yi arwallahi ka ce nawaitul wudu'a ko kuma zaka yi sallah ka ce nawaitu ada'in salati makruha daga ba hatta fara wudu hadisi ko daya kai malamai ma magabata a imma guda wuri na mazhabobi mazhaba malikiyya shafi'iyya hanbaliyya hanabiyya su ma babu wanda ya shiga ya kalla fi dafiya kiran kaga abu ne wanda yake sabo wanda mutane suka kirkira su ke yi idan wannan kuskure ne ma da yake yace kana shekul islam ibn taymiya wa tajibu niyya li taharati al hayat al akbar wal asghar lal qabdi ma andaka min al najasati wa huwa madhhab jumhur al ulama wa la yajibu nutqahu biha sirran bi ittiba' a'immat al arba wa shadda ba'd al mutaakhirin fa awjiba al nutq biha wa ha wa huwa qat'un mukhalif lil ijma ibn taymiya yake cewa niyya wajibi a dukkan wani abu wanda yake na ibada yace a wajen yin tahara da kai misali da kai wanka wanka na ibada misali wankan janaba in ka zo ka san dole ne kai niyya kai ne baka yi wani yau wankan janaba kawai da ka zo ka shiga kai wankan ka ka samu tarki baka samu ba kai wanka na yin sanki kawai to shi yasa malamai suka ce niyya ita take bambanta ma tsakankanin ibada da al'ada misali ga ruwa nan aka baka ruwa wannan da ruwa kowa ya je yayi wanka da wannan ruwa kai da kaje kai niyya sai dauki ma wankan janaba kai da kaje kai niyya kawai wanka ne kai na sai tare da cewa kana da janaba janaban ba ta dauki da wancan wanda ya niyya kuma ka wanka ne duka iri da yake kai to shi yasa niyya dole sai kai da wajen al-hadathul akbar da hadathul asghar shi ma arwallahi idan duka zo kai da dole sai kai arwaniya wajen arwallahi sai kai niyya wajen arwalla malai yace wannan shine mazhaba ɗin manya manyan malamai ga baki da kuma wala yajibu nutquhu baya halatta a ce mutum ne ya furta ta biha sirran ka ce a asirce sai ka ambata ta ko kuma a bayyana duka wannan biha halatta abin da yake wurin ta shine a cikin zuciya dan kuskure na farko shine malai ya kawo mana wannan talaffu bin niyya da fatan mun fahimta sai malai yace saniyan abu na biyu adamu zikr bi awwalihi wa akhirih lokacin arwalla rishin a samu mutum ya yi ambaton Allah a farkon arwalla da kuma ƙarshen arwalla don da yawa mutane suna kwata wannan kuskura kawai ka zo arwalla a lokacin sallah ya yi kawai ka dubi ruwa ka yi arwalla baka ambaci ba Allah a farko baka ambaci ba Allah a ƙarshe baka yi wazikirin da aka ce a yi a farko baka yi wazikirin da aka ce a yi a ƙarshe wanda ya ce wala yaqumu wa ya'mal bihi illa man rahima rabbi ومعظم الناس يتركون على ما فيه من الحظ والثواب فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه وثم لقيت وانا اي ابني وانت ديوا daga cikin mutane sai wanda Allah ya yi kai suna aikata wannan kuskure yace mafi yawa daga cikin mutane suna barin wannan ambato da suke wanda kuma lada ne kabari mai yawa bar ma idan ka bar wannan ambaton Allah din tana yiwa sallan mata ka bazan su tarbuwa saboda hadisi daga zo daga Abi Huraira ya Allah tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman la wudu alahu babu sallah ga mutumin da bai da arwala kai in ka san ba arwala ba kai ba kai sallah duk sallah da kai ba arwala ba kai ba sallah sai dai ina kan kuskure ne kuma baka tuna ba akan kuskure baka tuna ba ka zo ka shiga aka yi sallah kuma ka sahi kuma baka tuna ba amma duk lokacin da ka tuna cewa wa sallar da zai yi ta magariba ta rana kaza ashe ni banni da arwalla to wajibi ne ka tashi ka je ka sake sallah kai arwalla ka je ka sake in kuma kana cikin sallah ne ka tuna to wannan sallar dole ka kasbita ka je ka yi arwalla saboda baka fara babu sallah kai a tare da kai ko kai baka yi ba ko to annabi ya ce la salata liman la wudu alahu babu sanna ga mutumin da bai ba arwala sai annabi ya ce wala wudu aliman lam yuzkar isman bani da ala alai kuma babu arwala ga mutumin da bai ambata ba sunan Allah a wuri duk lokacin da zaka fara arwala sai ka ce mine bismillah da sunan Allah zaka fara arwala
duk lokacin da zaka wara wala idan dole mu kiyaye wannan ambaton Allah da mutunci to nan akwai kuma mas'ala da yin bai gaba cewa irin yanda mutane wasu suke yin arwalla a bandaki to ya halatta yin arwalla a bandaki ko bai halatta in gurin mai tsarki ne ya halatta kamar tuwon irin wuri ba wanda ba a biyan bukata wanda kenan ko da ka ambaci sunan Allah ba wani misali wurin da ba babu bayan gari malamai suka ce amma wurin da ke da kwai bayan gari nan janarci daga bai dacewa ka yi arwala saboda farkon arwala sai ka yi mini sai ka ce bismillah sai ka ce da sunan Allah ka kama sunan Allah inda ke da kwai da ji ba ka kama ba amma inda kawai waje ne aka kebance wanka ne kawai ake to wannan malamai suka ce babu laifi ka iya arwala a nan saboda idan ba kai ba bismillah a arwala malamai suka ce baka da arwala hadisi ne wanda kyakkyawa imamu Ibn Majah ya kuddo shi da Ahmad haka Albani ya hassana wannan hadisi bale yace wa kan zaba shaukali bi sayyid ila alqawl bi wujubi at-tasmiyah wa qala dhalika وقال ذهب الى وجوب الاثره والظاهريه واسحاق وايضا روايات عن احمد بن حنبل وذهب الشافعيه والحنفيه ومالك وربيع الى قول بسنيه التسميه اما الدعاء بعده فقد ورد من حديث ابن عمر امام الشوكاني يا تهيكن جوا واجبي ني متي ياي wannan bismillah ji wala ya arwala wajibi ne ba wata daga cikin malamai suka ce a sunna ce amma abin da yake saboda wannan hadisi shi ne mace wajibi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu arwala ga dukkan mutumin da bai bari sai an bada ba anta a farkon arwalan nan sai ba da ya ce wa amma du'a ba'dahu to addu'a da ake yi bayan yin an yi da arwala hadisi daga Abdullahi dan Umar yarda Allah ya tabbata a gare shi bala yake cewa bala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma minkum min ahadin yatawadda babu ɗaya daga cikin ku da zai yi arwalla fa yasbihu alwudu'a ya kyautata arwallan nan tashi ya cika ta kaga arwalla to ake ka cika arwalla ko wata gaba ko ina ya samu ruwa lafiya ma akwai gabobin da mutane da yawa ake mantawa wajen yin arwalla duk su samu ruwa da ruwa akwai nan kaga nan da yawa mutum yake yin arwalla da lam'a ya bar waje bai samu ruwa sannan da wajen idan sau wajen kagarar kana idan sau mutane biya suna bari sannan da huska ma wasu suka ga suna barin nan wajen bai wanda saboda ita arwalla din daga nan hannun a huska daga nan sama daidai matsarar gashi har da wage mun ka kasa sai ka wanke gaba ki dai ake so ka wanke a wannan to yawa zaka gani wani yana arwallayya wallahi ai shi ne zaka ganin nan cikin wani tsaro to wani kuma in yayi haka yin bai cika ba nan da nan yana dole mutum ya zama to yana cika arwala saboda yana daga cikin falalan arwala ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutum ya zo yana yin arwala yanzu idan ka wanke hannunka duk wani kankanin zunubi da ka aikata da wannan hannun naka yana zuba tare da wannan ruwan kana wanke nan duk wanda yake zubawa yana zuban maka da kankanin zunubin da kake aikatawa haka wanke huska duk zunubin karami da ka gani da idan ka da hancin ka da bakin ka yana kan maka da shi to kaga wannan ba karamar falala bace in sallallahu alaihi wasallam yake bayyana cikin wudu a yace ka arwalla summa yaqulu bayan ya cika wannan arwallan tashi yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kada ki da arwalla ka kai wannan addu'a kace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu manzo Allah yake illa futihat lahu abwabul jannati samaniya yadkhulu min ayyi haja to dukkan mutumin da yayi wannan a bayan arwalla ba ji sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bude mishi kowani aljanna guda takwas kace ya shiga daga wanda yake wannan arwalla kai ka kyautata arwalla bayan ka yi bismillah farko kai ta ka kyautata ta sannan ka zo ka gai wannan addu'a to dalilin wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai bude maka koyin aljanna a ce ka shiga daga wanda kake a wata riwaya ya zo a karin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Bayan kace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai kace Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Abu Nawawi ko kace ka sheda babu abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai Allah, kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. To nan kuma yake ce Allahumma ij'alni, ya Ubangiji ka sanya ni minat tawwabin, daga cikin mutane masu tuba masu komawa gare ka, wanda duk lokacin da suka aikata daidai da gwalgwadon karamin laifi da su koma ga Allah ya gafarta musu. Kuma ij'alni minal mutatahhirin, ya Allah ka sa ni daga cikin masu tsarkaka masu tsarki. Wannan addu'a ita ce addu'a da ake yi dukkan lokacin da wato mutum ya ida Allah. Idan zaka fara kai bismillah, idan ka ida kai wannan addu'a, kinan rishin yin su kuma wannan kuskure. Da malam ya ce yawa daga cikin musulmi suna harkawa kan wannan kuskure sai wanda Allah subhanahu wataala ya shiga. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya shiga mu. Sai malam ya ce abu na uku, az-zikru fi asna'il wujud. Wato malam kusakuren da yake gaggamu mana kusakure ne ga baki ɗaya wanda wato ya sani, wasu zaka gani mu a irin wannan wajen ba a yin su, wasu kuma a wani waje ana yin su, kuma a can zaka ga wani waje ba a yi wani waje ana yi. Wannan ne kawo kuskure na uku, yace shine wani ambaton Allah fi asna'il wujud da mutane suke yi a lokacin take take harwala. Kakan harwala ada harwala suke yin wani zikir. Bana yake da kuma kathirun minan nas, muna yin da yawa daga cikin mutane yurajiduna adiyya, suna kai kawo da wata addu'a wa azkaran da wani zikiri kathiratun fi asna'il wujud, ba su yawa lokacin da suke yin harwala. Wasu daga suna harwala suna ambata wani zikiri, suna yin wani wato wata addu'a. To anan dai ban san ba irin wannan ko akwai masu yin rai, ban ba anan ko akwai rai. Shi dai malam ya kawo yace bal dai inna minan nasi man yaj'al li kulli udhu min a'dha'il wudu'i du'a'an mithla qawli, wato wasu kuma kowace har kowace gaba din zai wanke yana sanya mata wani addu'a kowace gaba. Yace misali daga ciki Allahumma bayyin wajhi, lokacin da zai wanke wuska sai ya ce Allah ka haskaka wuska. In dai kai musulmi ne wannan addu'a ba ya kai ta saboda ban zo ba daga manzon Allah, amma in dai kai musulmi ne kana bin annabi wuska ka dole ya daya suke ba ranar ta shan kiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'umma shi zai gane su daga mene, daga haske na arwala. Wannan gaffai da muke wankewa muna arwala, ranar alkiyama za mu tashi al'umma annabi sun gaban nan suna haskatawa sabai. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sabai zai gane al'umma shi a ranar tashi annabawa. Sabai suka ce cikin dubun jama'a gabaki ɗaya na farko da na ƙarshe gabaki ɗaya, ya Rasulullah ga wasu al'umma irin mu wanda bu gaba annabi bai gamu ba, ya za a yi manzon Allah ka gane al'umman ka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sabai, to ku bani labari, kai ne a cikin dawakai tarin dawakai baƙaƙe, kai amma da wakanka suna da goshin su wari da kawuwan su waraye. Yanzu aka ce wani zo wari da wakanka, abu ya ma wahala bai ma ba wahala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to haka inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athar al-wudu, yace an umma ta haka za a taro a ranar tashin al-qiyama su zo suna masu haskakawa na abin da ya shafi gurabun arwala da suke wankewa. To kaga wannan da kake wannan addu'a kaga da mun bata zo ba, kenan ka barka. Kawai abin da kan sarwa ta annabi shine karshen arwala za ka yi addu'a, kuma da farkon ta zaka yi ambatan Allah. Yace kenan ya riga Allahumma bayyin wajhi yawma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu wa inda al-yamin Allahumma atini kitabi bi yamin wa inda yadu, kuma zai wanke hannun shi na dama sai ya Allah ta bani lisani da hannun dama. To ai kaga ba nan ne ba wajen itani a hannun dama, ba ko so dubu kake roƙo in dai baka bi ba annabi baka bi ba addinin musulunci, ba ta yadda za a yi itani kai baka, ba ta yadda za a yi zo maka adama, amma kana kan addini kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sau da kawa, to wannan za ka samu falahi, za ka samu itani ka a gobarar tashi a kyama a hannun ka na dama. Amma kai ne ka bar hanya, hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma kace kana neman hanyar kitabi ga hannunka na dama,
sai dai a wancan hannun Allah subhanahu wataala ya kiyaye malai yace wa sawab abin da yake dai annabu da ya subuta annabi sallallahu alaihi wa sallam du'a'un sahihun yuqalu fi afnadil wudu bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata adda'a idan gaskiya wanda ake wani a lokacin da kike arwala in dai take cikin arwala ne babu adda'a da zuwa daga manzon Allah abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine zai ware arwala ya ce bismillah idan ya kare arwala ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin wannan shine karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bale yace bale imam an-nawawi yake cewa hadi du'a la asala lahu wa lam yusallu shafi'i wal jumhur wannan ta da ake wani a cikin sakin arwala yace batta da asali sannan malamai din sun ba mu shafi ga baki ne da mafi yawan malamai ba wanda ya ambata ta haka imam shaukani shi ma cikin littafin shi asai da yake cewa lam yasbut bi zalika shay'un mimma wara mimma ruya fa huwa mawdu'un aw bi sirrihi kadzabun aw madu yace daga cikin wannan abin da aka rawaito cewa wannan hadda da mun je ringa Allahu mabayyin wajhi yawma tabiyatu wujuhum wa taswadu wujuh babu abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da aka rawaito yace bari in ma an rawaito hadisi ne na ƙarya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ala kulli hal nan malam duka suna karantar da mu ne cewa kuskure ne mutum ka riji wani ambatan Allah da zaka yi lokacin cikin yin harwala a take cikin harwala babu wani zikiri da yake karantarwa abinda ake yi lokacin harwala shine zaka fara ka ce ni ka ce bismillah idan ka ida shine kai wannan addu'a ta ashhadu an la ilaha illallah azuwa karshe idan shine abin da yazo kuskure ne kuma a samu mutum yana aikata wani sabanin wannan nan zamu dakata da fata abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya ce daga cikin zakatan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.